Kamar da yadda alƙaluman samar da wutar lantarki ke nunawa, kawo yanzu hare-haren mayakan Boko Haram ya tilastawa kamfanin samar da wutar lantarki na YEDC da ke kula da jihohin Adamawa, Borno, Yobe da kuma jihar Taraba rufe wasu ofisoshin kamfanin, baya kuma ga kayakin da aka barnata, wanda hakan ne ma yasa yanzu ake samun matsalar samar da wutar lantarki a waɗannan jihohi. Da yake ƙarin haske dangane da wannan batu, Alhaji Aliyu Hassan Addo, jami'in hula da jama'a na kamfanin, ya ce yanzu haka ma kamfanin na cikin wani mawuyacin hali na rashin kuɗaɗen shiga.
To a yanzu ofisoshin namu da suke a Borno, kusan gabaki ɗaya jihar Borno banda biyu ba inda ofishin mu yake aiki. To gaba ɗaya kuɗin da ake samu a jihar Borno kaɗai da ya kai miliyan 120. To yanzu abin da ake samu bai wuci miliyan 5-6 daga biyu. Na biyu kuma a jihohin Yobe muna da ofisoshi, amma kuma duk da cewa ofisin ba a rufe su ba, akwai wasu wurare da ba za su iya suje ba, kamar Gujuba da Buniyadi da sauran wuraren a jihar Yobe din ba a iya zuwa. To kuma da wannan hare-hare da ake kaiwa cikin garin Damaturu da ma Potiskum inda ake da tada bom, duk waɗannan ya shafi ayyukanmu, kuma kuɗin da ake samu ta wannan wurin ya ragu ainihin. Don ofishinmu da ƙarima mun rufe shi, mun mayar da shi a takun. So waɗannan abubuwa ya sun shafi wannan kamfanin nan, da ƙarni yanzu kamfanin nan yake samun kuɗaɗe ma.
Bayan ma ga matsalar samar da wutar lantarki, hare-haren na Boko Haram ya kuma durƙusar da harkokin kasuwancin waɗannan jihohi, inda a ɓangare guda kuwa shekwatar tsaron Najeriya ta rufe wasu iyakokin ƙasar da ƙasar Kamaru, wanda a baya kuwa akan samu hada-hadar kasuwanci a tsakanin al'ummomin waɗannan ƙasashe biyu. Alhaji Ibrahim 86 da ke zama shugaban haɗakar ƙungiyar 'yan kasuwa ta Gamzaki ya ma bayyana irin matsalolin da suke fuskanta a yanzu.
Manda suna shigowa, amma da aka fa dokan nan gaskiya tsaye da shigowansu gaba ɗaya. Waɗanda ma suke nan da suke harkan, kowa ya ji tsoro ya koma ƙasansu. Ina neighbors ɗinmu duka tsoro, saboda ba ma wanda zai ke shigowa ma wanda ke nan ma ya fita. Amma muna ba su tabbacin cewa yanzu Adamawa an samu zaman lafiya, harkan kasuwanci komai ya koma daidaita, ba mu da wani matsala, kowa zai shigo yanzu harkan kasuwancin sa kamar yadda aka saba.
To sai dai kuma masana harkokin tattalin arziki da kasuwanci na maganin akwai buƙatar taimaka manoma da kuma 'yan kasuwan da lamarin ke shafa. Alhaji Abdullahi Damare ya ce muddin ana son harkokin kasuwanci su farfaɗo, to fa lalle ko sai gwamnati ta tallafa waɗannan 'yan kasuwa, wanda rashin hakan ya ce fa akwai illa babba.
Akwai buƙata gwamnati ta ɗauka shi haƙan na ganin cewa ta maido da wannan harka na kasuwanci, musamman ma tsakaninmu da Kamaru da kuma Chadi, a bude border, a yi providing security domin mutanen da suke cin wato more rayuwansu ta wannan hanya, wanda wato wanda sana'o'insu dama yana nan kan wannan hanya fito da kayayyakin nan. To ya kamata a yi nazari a fito da hanya wanda zai maido da wannan aikin, wannan sana'an su cabi da su more rayuwansu kamar da suke morewa a da, domin su ci gaba da rayuwa.
Fata dai shine Allah ka kwashi wannan matsala ta Emindiga masu tada kiribaya, wanda yanzu haka ma ke neman durƙusar da arewa. Ibrahim Abdul Azizu, Sashin Hassan Amurka daga Yola a Najeriya.